Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
masu sauraron assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa Dubun-dubatan jama'a ne galibi dalibai suka gudanar da wani gangami a nan Washington da ma wasu burane da ke fadin Amurka da ma duniya baki daya domin ganin ƴan majalisa sun samar da dokar da za ta kare rayukan dalibai a fadin Amurka ta samar da tsauraran dokar mallakar bindiga neman wannan dokar ko ya biyo bayan ta biyo bayan yadda ake amfani da bindiga barkatai ne wajen kashe mutane babu gairar babu dalili musamman cikin matasa Da yawan ɗaliban makarantar Parkland na jihar Florida inda wani matashi ya shiga makarantar Majority Southman Douglas High School ya kashe mutane har 17 cikin watan jiya sune suka bi sahun sauran ɗalibai zuwa nan Washington DC domin ƙarawa matasa ƙwarin gwiwa da za su tare tsaye domin ganin an samu da dokar hana mallakar bindiga barkatai haka ma a can Atlanta Georgia nan ma dubun dubatan jama'a ne suka yi kwatankwacin irin wannan gangamin da aka yi a nan Washington DC ciki ko har da ƴan makarantar da aka yi harbi da ya sanadiyar mutuwar mutane 17 a Florida a gangamin na Atlanta har da sanannen senator wato sanannen dan majalisar wakilan nan mai kare haƙƙin bil'adama John Lewis haka ita ma magajin garin Atlanta Keisha Lance da wasu ƴan majalisar dokokin jihar sun halarci wannan gangami a can New York ma tsohon dan kungiyar mawakan nan Paul McCarthy ya bi sahun wannan gangami yana mai shaidawa kafar yaɗa labarai na CNN cewa a daidai wurin da aka gudanar da wannan gangamin a jiya wani aka kashe wani babban abokinsa sakamakon irin wannan hali na mallakan bindiga barkatai waɗanda suka shirya wannan gangamin sun ce an gudanar da wannan gangami ne a wurare 800 a duk faɗin Amurka da duniya baki ɗaya ciki ko har da ƙasar Tokyo Berlin da Paris sai dai wasu wuraren gangamin yayi karo da cikas sai dai har aka ci aka suɗe shugaba Trump bai ce uffan ba game da wannan gangami domin ko baya cikin Washington a jiya lokacin da aka yi wannan taron shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin cewa daga yanzu duk wanda ya sauya jinsinsa ba za a ɗauke shi aikin soja ba sai ko idan ya zame babu wani zaɓi wannan umarnin dai yana kunshe ne cikin wata sanarwar da fadar White House fadar gwamnatin Amurka ta fitar wadda ta ce sakataren tsaron cikin gida yanzu haka ya kammala tantance waɗanda suke tarihin canjin jinsinsu domin waɗannan suna da rauni a gudanar da ayyukan soja har na wani tsawon lokaci tun a cikin shekarar da ta gabata ne da shugaba Trump ya yi yunkurin dakile masu canjin jinsi daga shiga cikin aikin soja amma hakan ya karo da yunkurin nan na shugaba Obama da ya amince da su Trump ya yi kokarin ganin wannan ya samu amincewar majalisa amma hakan ya samu babban kalubale a harkokin shari'a a cikin kasan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban na Amurka Ari Layo ya yi Allah wadare da wani hari a kasar Faransa da ya dalilin mutuwar mutane hudu ciki ko har da wani dan sanda da ya yi musayar kansa da wani dan bindiga ya yi garkuwa da wasu mutane a wani shagon sayar da kayayyakin masarufi da ke garin Trips a kudu maso yammacin kasar Faransa. A shafinsa na Twitter shugaba Trump ya ce tunaninmu da addu'o'inmu suna tare da waɗanda wannan mummunan harin ya rutsa da su tun farko dai ministan cikin gida na kasar ta Faransa ya ce Lieutenant Colonel Arnaud Beltran dan sandan nan da ya yi musayar kansa da waɗanda aka yi garkuwa da su ya rasu ya ce ya mutu domin kasar Faransa ba za ta taɓa mancewa da irin wannan jaruntaka na shi ba in ji ministan na cikin gida Gerald Collomb a shafinsa na Twitter mahukuntan kasar ta Faransa dai sun ce tuni dai aka kame wasu mutane biyu da ake tuma suna da alaka da wannan harin ciki ko har da wata mata da take da kusanci da maharin kafafen yaɗa labarai na kasar Russia da Syria sun ce mutane sama da 150,000 ne suka bar gabashin gauta da ke kasar Syria ciki ko har da dake cikin kungiyar yan tawayen da suka tunga a wannan wurin dubban masu fadan ne dai da iyalan su suka bar wannan wurin cikin mota kirar bus hakan ko ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma ne tsakanin kungiyar yan tawayen nan ta Falkar Al-Rahman da Russia da kuma mahukuntar kasar Syria barin wannan wuri da waɗannan mutanen suka yi yana zuwa ne kwana daya bayan Falkar Al-Rahman ta amince ta yi saranda a yankin na Gauta ciki ko har ma da gefen garin da suka hada da Azben Zamalka Intama da Joba an dai amince su wuce ba tare da kace na ce ba har zuwa gundumar Idlib yan tawayen suka ce wannan yarjejeniyar zai ba da damar masu gudanar da ayyukan jin kai su kai aikin kiwon lafiya da samun shiga fara inda fararen wadannan suke a yankin
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya.
Mu kuma kasan muna da wani tunani. Shi yasa so ina makaratun da farko abin da zasu fara cusa ma yaro shine ya iya turanci. Da ya koma mu kuma gida yaro yana ina iya abin da sai ce wai bukan tana da kyau.
Shugaban kwalejin ilimi ta tarayya dake Katsina Dr. Aliyu Idris Funtuwa yake magana kan makarantun kudi. Zamu kawo muku cikakkiyar hirar can anjima. Batun makomar almajirai da irin ilmi da suke samu ko rashin samu yana ci gaba da daukar hankalin masana da kuma matakai da suka dace a dauka don shawo kan wannan al'amari. Kamar yadda muka sha nana tawa ra'ayoyin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum, galibin mayakan sakai a rundunar kungiyoyi da suke tada kayar baya irin su Boko Haram daga rukunin almajirai suka fito da kuma zauna gari banza. A makon nan akwai hotunan yara da basu kai shekaru bakwai ba da aka dauka a jihar Kano suna yawo da sunan bara. A cikin sharhi da wasu suka yi suna cewa ai laifi ne ga Allah da ma ƙasa kan irin waɗannan iyaye da suke fakewa da sunan neman ilimin addini su kauce wa daukar nauyi ko sauki nauyi da Allah ya azza musu. Wannan shi ya kawo muka jawabin da gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi a Kaduna a bara a wani taro. Inda yace akwai yara fiye da miliyan 3 waɗanda suka kai mizanin shiga makaranta amma suna gararan ba a titunan jihar. Tun a barar wakilin sashin Hausa Mahmud Ibrahim Kori yake neman gwamna Ganduje domin jin irin shirin gwamnatin sakan waɗannan yara. Sai a makon jiya yayin nasara samun gwamna Ganduje.
Waɗannan yara fiye da miliyan 3 wanda ba sa zuwa makaranta ba wai ƴan jihar Kano ne kawai ba. Yara ne waɗanda yake suna zuwa daga wasu jihohi har ma daga wasu ƙasashe na Afirka ta Yamma. Alal misali za ka ga yaran Chad anan, za ka ga yaran Niger anan, to kaga wannan babban matsala ce sosai da sosai. Saboda haka abinda muke faɗa anan irin wannan saboda haka kuma mai martaba sarkin Kano shi ma yana taimaka da kin babban malami ne da sauran malamai na jihar Kano ana nan ana tattaunawa yadda za a ba gwamnati shawara yadda za mu fito da wata doka wacce za ta kawo shawo wannan al'amari
hakan yanzu shine ga mutanen Kano sa ragar wannan doka
babu shakka wannan abu yana gaban malamai a nan jihar Kano da mai martaba sarkin Kano kuma sun ce mana ba za a dau lokaci ba za su fito mana da wannan doka
babu waɗanda tashi-tashin hankula suka firtsawa da su kamar mata da yara waɗanda suka tsira da ransu amma suka bar muhallansu yara su suke ganin tusku musamman game da neman ilimi kamar yadda wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kone ya duba cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga Taraba
Litinu da aka samu a sassan jihar Taraba daban-daban ya jefa ilimin firamarin yara da ke gudun hijira cikin wani mawuyacin hali wani fage na irin wannan fitina na baya-bayan nan shine yankin Mambila inda Fulani da kabilar Mambila suka yi artabu duk da cewa kura ta lafa yara kanana daga bangarorin biyu sun samu kansu a sansanonin gudun hijira Malam Hassan Ardo Adamu Bang Bafulatani ne kuma malamin makaranta
nomadic primary school nan duka don warwace basu aparatu yanzu it's only about 2 or 3 primary school that is on now
me ina da ina
da na akwai na arogaji primary school akwai wani nanguroje
Mr. Jonah Kataps, tsohon malami dan kabilan Mambila ya taba rike mukamin shugaban kungiyar malamai ta kasa a jihar Taraba
from the communities we visited
the garangari
the children from these affected areas
yara da yankin
their education for now disrupted
kuma yara na sun gudun hijira abin da kai shi wannan yanayi da ke yankin Mambila ya bambanta da abin da ke faruwa a sauran sassan jihar inda aka yi rigingimu domin a can gwamnati ta fara gudanar da ayyukan koyo da koyarwa na wucin gadi commissioner ilimi na jihar Taraba Mr. Johannes Jigem ya yi karin bayani bisa wannan al'amari
the state government is doing everything possible
gwamnatin jihar na iya kokarin ta wurin ba da kula ga yara yan shekaru primary da secondary
are properly taking care of most of our secondary schools and primary school principals and
headmasters.
The students to receive free lessons. We feed them once in a day.
Da kuma abincin rana duk da cewa ba sa biyan kuɗin makaranta.
The normal school fees in our schools, but we allow them.
Wannan shine agaji da muke baiwa yara dalibai ɗan gudun hijira.
Meeting to our IDPs of school age. And we also encourage them.
Mukan kuma karfafa su da su gaba da karatu. A duk sa'ilin da suka gabatar da kansu, shugabannin makarantu kan karbe su.
Shugaban makarantar Jorobadi dake Jalingo, Malama Kristizaku, tace sukan marabci irin waɗannan ɗalibai a koyaushe suka zo makarantunsu.
Muna ba su free education. Da sun zo sun ba mu sunayen yaransu wanda ba su a makaranta yanzu. Muka shiga da su makaranta masu biya koko ba su yi komai ba muna ba su ilimi
ganin wannan yanayi yasa gwamnatin jihar Taraba ta sa himma wurin gaggauta bude cibiyar kula da yan gudun hijira da gwamnatin tarayya ta gina a ƙauyen Jimlari dake kusa da Jalingo mataimakin gwamnan jiha Alhaji Haruna Manu shi ya bayyana haka
mun duba mun ga kamar yadda ka gani muna da ginin nan guda biyu akwai wanda aka fara shi wanda aka fara din ina gani an gama shi cikin kashi 100 dai zamu ce kashi 90 an gama wannan dan akwai wanda kuma na biyu da gini na biyu da aka fara shi kan akwai aiki da yawa wanda ya kamata a yi so gwamnati ya ce a zo a duba ne a gani me ya kamata za a yi me wanda me aka gama a ciki me wanda ba a gama ba mu ga cewa in gwamnatin jihar za ta iya taimaka ta ga ta gama so da waɗansu mutanen mu wanda suke makaranta suna zaune a makarantu za a iya dawo da sunan su zauna dama saboda babban dalili ko wannan wajen dama an yi shi ne saboda irin wayannan IDP an yi su ne duk a kasan nan kowa wani jiha na gani an gina musu gwamnatin tarayya ta gina saboda duk lokacin da aka samu rikici irin wayannan mutanen da suka bar gidajensu za su iya zuwa su zo su zauna a wannan wajen so mun ga dai wannan dai an kusan gama shi in Allah ya yarda duk abin da ya kamata za a yi abin da ya rage za a yi ne za mu je mu yi musu magana in za su iya gama wato alhamdulillah in ba za su iya ba gwamnatin jihar na gani za ta shigo ciki ta samu ta gama
masu kula da al'amuran ilimi na ganin akwai bukata da ke akwai na yin gaggawar samar wa yara yan gudun hijira a yankin Mambila makarantu ko da na wucin gadi ne Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo.
A bikin ranar mata ta bana da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe 8 ga watan Maris a kowace shekara, ma'aikatar kula da jin dadin mata ta jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar kungiyar yaki da talauci a doron ƙasa da ake kira Oxfam san shirya taro ga kungiyoyi daban-daban a birnin Kebbi da taken amfani da masu rajin kare haƙƙin bil'adama wajen inganta rayuwar mata da ke karkara. A cikin waɗanda suka halarci taron har da Haruna Sani wanda shine manajan shirye-shirye na hukumar USAID da ake kira Feed the Future a cikin wasu mukamai da ke rike da su. Wakilin sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da shi kan batun ilmin ɗiya mata a jihar Kebbi.
To alhamdulillah sadadu an ka dauko magana jihar Kebbi musamman munin na arewa maso yamma na Najeriya muna da fahimta cewa ai ana karatu labudda la shakka ana karatu mata suna karatu kuma suna da kokarin bi da ilimi amma mahi yawa suna nan cikin wancan jahilcin da an ka sani jahilcin ilimin zamani da jahilcin ilimin addini shina na yayi katutu mu da ke shiga kauyuka muke da wani zama sanaya cewa idan ka zo kauyuka zaka san cewa akwai wancan abin da ake cewa jahilci na asali shina nan shina gudana cikin mutane tare da roƙon afuwa ba wai ina nihin na nakasawa ba ina nihin ba a ba su damar su bi ilimin da ya cancance su ba musamman misali har yanzu akwai al'ada da wacce mace ta aure ta ƙare da ilimi ko da ko na addini ne da mace ta kai lokacin wanki sai a wanke ta ba tare da an kula da cewa tana da karatu addini ta kai mataki na kaza ba shikenan kuma karatun ya yanke daga nan so har yanzu muna da rashin yadda mata su ita su bi karatu ko wani iri ne idan suna gidajen mazajen su
to madalla da shike kana shugaba na kungiyoyi da dama kuma na ofa inta ka shiga lungu da sako zuwa kauyuka
insha Allah
to menene kungiyar ku take yi domin su kara wayar da kan uwaye da ke can karkara domin su tura ƴaƴan su karatu su
kai in hada miki abin da muke zan hada miki kuraren da an kai baya kuraren da an kai baya wurin wayar da kan mutane shine tattalin nuna mutum dole sai yayi kure ne sai ka gwada mutum muhimmanci illa abu in mutum yana da wata akida ta fahimta cewa abu kaza na da kaza to sai kana da ilimin fahimta ci fahimta sai cewa a'a ga illa da hake gani ga kishiyarta anhwanin da hake gani ga kishiyar shi to muddin baka da wannan fasanaya to da waya ka ja hankalin mutane to bisa ga hakan ne yasa sanda duk mun ka shigo mu a kungiyance muna tattalin isko waɗanda adda haƙƙin mutanen nan ma'ana sarakuna uwayen ƙasa limammai musamman munan da ƙasar musulunci limamman mu musamman da mallaman zauri muddin ba su an ka jawo cikin lalurori sun ka fahimci anhwanin yanzu suke yada wannan aqidar ba to akwai wuya a samu canjin da ake so da sauri za a samu amma da sauri ba zai zo ba to amma in aka bi ta wannan gehen nasu ta gehen sarakuna limammai manyan matan sanannun mata kamar waɗanda sun ka samu anhwani sun kai nasara masu kirki so da halayen mu ke sa kuma mutanen ƙauye na ganin abin nan bai da anhwani amma mutanen kirki musamman misali ga ungiyar da nake shugabanta sadda zamu bi mata wanda za su shiga gidaje sai da mun ka bi dattijai saboda in dattijai wanda an ka san mutunci daga shi ya tazo cikin gidan ki tana miki bayani baki da shakkun cewa mutum ne kirkici kuma za ta yi miki bayani ne tsakani da Allah bisa ga ita ma ta amince da Allah to muddin an ka samu irin waɗannan mutanen kirki suna idan san akwai tarbiyya ta kware in Allah su mutane za su karba dari bisa dari na biyu kuma kusantar da wurin karatu ga waɗannan mutane idan namiji zai tahi da sahiba sai ya diban ruwa ba sai ya shara ba sai ya ba yaro kaza ba sai ya dawo wasu abubuwa ba yana itaka kilomita 7 ko 6 da shi makaranta ita mace ha idan makaranta ya yi mata nisa yaushe ta kare aikin gida yaushe ta tafi to muddin ba mu iya kawo wannan abubuwa kusa gare su to shi kuma zai musu wuya
to wani kira zaka yi wa su uwaye domin su ce maka ba wai ta galle shi an sa yarinya ta yi wannan aikace-aikacin ba su san muhimmancin ilimi su tura yaran su zuwa makaranta
to yana da kyau uwaye su fahimci abu guda kamar so da zan ba da misali da kaina nake ce ma iyali na sai in ce ku dubi wa'ance wance da ke ɗiban ruwa gidan wance haka kuke son ku yi rayuwa mijinta ya rasu ya bata ta dawo gidanka kana umahi mijinta ya samu matsala ya rasu ko sun rabu ta dawo ga ita ga ɗiyanta abin ga da Hausa yake cewa na sai da akuya ta dawo suna cin min danga to idan muna da tunanin cewa to su ma mata ha mu girma yi anhwani da damar su mu ba su damar su na iya bidan makansu to koda an samu akasi wanda mahi yashi ake samu yanzu to tana da damar da za ta iya anhwani da sanayyarta ta yi anhwani da shi ta bidan makanta abinci ba tare da walakanta kanta ba mahi yawan batsalcin da ake samu al'umma dangane da matan abin da ke kawo shi shine rashin mafita gare ta sai ta gabata da wani fita sannan rayuwar dan adam ta riga ta lalace ga son anhwani da wata dama da annan na kasa ga mutum shi anhwani da shi ina sai anhwani da wanga dama an ba da wani misali guda wanda zai sa mutane su kila su hankalta wata rana naje wani gari wurin wani aiki ba nan jihar gaba muna zanne sai wasu mata biyu sun kauce wasu maza sun kauce zuciyata ta nuna mini akwai wata illa ko da an ka bibiya da sun ka dawo su matan sai nace ku ko misa honka sai sun ka fara ban kuka mata ne matasa abinda sun ka je yi nan batsalci sun ka tayi da wayannan mazaje kuma ke sanin an ka ba su naira 50 ina mazan ku sun ka ce wallahi sun yi wata 9-9 rabon su da mazan suna kurmi ita ba ta da abinci wayanda za ta ba su wayanda annan ba su da abin ba su sun ka ce an ka ba su wazo biya su biyu an kai lalata su cikin daji haka kaga menene kawo haka rashin ilimi da suna da ilimi da zai taimaka musu wurin samu abin da za su amfani da shi ba za su yi shi ba har su suna kuka to yana da kyau uwaye su yi amfani da wannan dama su kare wannan qur'ani da ya faɗa mana ce ku anfusakum wa ahlikum nara alaihi to wayannan aya ba wai cewa an kai in ka zo ka zauna kana cin abinci da kai da matarka shike na kawon kiyaye ka kare ba a halinka suna haƙi ne gare ka haƙin da Allah muddin ya zan kai sakaicinka na yasa ta yi wani abu to kai tsamani a yi mata azaba zinakar kwa kyale ka azaba kyale ta baka bata wanda tanadin kishi haka nan ba to fatan Allah su uwaye mu waye za su yi amfani da wannan dama su tura yayan su makaranta su ba su ilimi na zamani da na addini a goga su tare kada guda he guda muddin mutum ya tafi da addinin ilimin sanar addinin shi da ilimin zamanin ga in Allah su zaka ya hato mutumin kirki kuma zai amfani kai ne alhalin al'umma
Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga Benin Kebbi Nigeria
Abu dai wannan shiri mun ba ku dandanon hirar da wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani ya da shugaban kolejin ilimi ta tarayya da ke Katsina Dr. Aliyu Idris Funtuwa wanda ya yi magana kan wata babbar matsala musamman ga mutanen arewa waɗanda suke alakanta iya turanci da ilimi matsalar da muke ta shananatawa domin yanzu a gidajen ƴan arewa manya a biranen Najeriya misali Abuja Zaka ji iyaye sun gummace magana da ƴaƴansu ƙanana da harshen turanci maimakon harshen su na asali wanda Allah ya basu ba wani ba. Abin da ya janyo maganan ita ce matsayar makarantu masu zaman kansu ko kuma makarantun kuɗi da irin ɗabi'u da suke cusa wa yara. Ga yadda hirar ta su ta kasance.
Dakta ya kake kallon ita gwamnati waɗanda su suke ba waɗannan makarantu masu zaman kansu misali a ce irin takardar su fara gudanar da makarantun su. Wani lokaci za gwamnati tana kewayawa tana rufe su ganin cewa ba su cika ka'idoji to ya kace ganin su makarantun gwamnati su ma har sun kai wannan fagen da su za a kyale su ga irin na masu zaman kansu kamar ana matsa musu da su ma su rufe saboda rashin cancanta akwai wani sharhi da za ka yi dangane da wannan
a sami makarantu masu zaman kansu yana da kyau kusan kasashen da suka ci gaba idan ka lura aka ga waɗannan makarantu masu zaman kansu sun bayyana ne domin su taimaka ma ita gwamnatin dai a mataki na farko sannan kuma ya kasance kamar sun zama wani fage na gasa tsakanin makarantun gwamnati da kuma makarantun masu zaman kansu kowanne na kokarin ya wani to kaga aka kowanne na kokari kamar mata ne kai da mata biyu kowace kokari take ta faranta maka to kaga kai zaka samu jin daɗi zaka samu kula sosai saboda dukkan su biyun suna kokari ne su inganta ka to su waɗannan makarantun a kasashen da suka ci gaba ta suka kalli ilimi da na gwamnatin da na masu zaman kansu suna ta kokari ne kowanne faranta ma ilimin ya kokari a ga ilimin ya ci gaba to abin da yake da damuwa mu a kasan shine yanda ma ake bada izini a buɗe wannan makarantu din ai ba matsa musu aiki ba kamata ya ce ita kanta makaranta mai zaman kanta ba amma ba ta izinin ta fara ba sai ta cika bukatun da ake bukata na makarantu din ita gwamnati ai ba ta buɗe makaranta ita cika wannan bukatun dama akwai abubuwan da ake bukata a makaranta ya kasance duk akwai su wurin wasa wurin kewayawa na yara sassan azuzuwa kuma sannan shi kanshi ma inda makarantar take inda aka gina ta ana bukatar ya kasance wuri ne wanda bai cika hayaniyawa kuma bai kusa da wuraren hatsari kamar jirgi kamar wani kamfani kamar wani abu to amma yanzu abun da kaga an sha kamar kasuwa sai kaga an samu bene can saman bene can saman bene zaka wai burawa wai makaranta ce an bude ta kananan yara wanda ake hawa da su ana abun nan ba a kula da hatsari wani yaro na iya faduwa ma kan abun nan kawai an maida abu ganin kan ana bude shago a kasa kayayyaki haka aka maida makarantu yanzu kuma ai ba su izini akai to waye yace a ba su izini su fara bayan an san ba su da wurin da abun nan wurin da ya kamata su to kaga laifin na gwamnati ne dan gwamnati ke ba da izinin
su waɗannan masu makarantu masu zaman kansu ko akwai wani jan hankali za ka yi musu
shi in ka lura da abubuwan da suke fara ai ko su makarantu masu zaman kansu din akwai abubuwa waɗanda ita dai gwamnati ita ce uwa kuma ita ce uba ita ya kamata sa ido dan hakkinta ne ba da ilimi ina da daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata gwamnati ta mai da hankali akai to tana so a taimaka mata taimakon nan wani ba za a ce wai dan ta kasa ba amma tana so ta kawo wani tsari wanda zai inganta abin al'amarin to saboda haka kamata yi a ce an sa ido saboda ilimi idan ba an sa ido ba al'amari ne mai hatsari kwarai da gaske baka kula da wanda yake ba da ilimin nan ba me kuma yake ba da shi yasa ba muke da matsaloli shi ba a iya gane wannan sai ya dauki lokaci ba kamar kamfani bane wanda za a ce yau za a yi abu gobe a ga sakamakon shi wannan sai ya dauki shekaru wasu ba a san abin da suke ba sana ta tura mai yara wani ra'ayi daban wanda ba a san ra'ayin nan ba ba za a iya gane nan ba mu kuma ka san muna da wani tunani shi yasa so ina makaratun da farko abin da za su fara cusa mai yaro shine ya iya turanci da ya koma mu kuma gida yaro yana iya abin da sai ya ce wai baka ne tana da kyau yana da kokari yana da menene saboda mun mai da turanci in ka iya shi kenan kana dukkan ilimi na duniya ba san harshe bane kamar sauran harasa wanda yake da su kasashen mai da suka ci gaba suka gane watsi suka yi da wancan harsuna wanda ba nasu ba suka dauko su suka bai da suke koyar da wannan saboda su bi gane kamar duk waɗannan misalan da muke baka kamar misali a ce su darussa waɗanda muke ganin suna da wuya yara suna kasa gane su kamar irin su lissafi kimiyya din nan da menene ai saboda ba harshen wani yaro ana koya mai abu biyu a lokaci guda ana koya mai harshen wani bai gama kwarewa ba kuma ana bayani da wannan harshen kuma ana koya mashi shi wannan darasin ka gane amma da za ka koya mashi ka lura da lokacin da muke firamare ko girga za ka koya mana mafarin girga biyu idanun dabba don yaro ya san dabba tsoko kawa humuru kullum yana da kuzari uwan shi yana kan abu to ya iya wannan girgai ya iya abu ba yanda za a yi ko shekara na za a yi amma ka kusa sa aljabara su wane ne su kaza kaza baka san ba ka su gane waɗannan wanda kuma suna ce maka wai baka san abin da kake to kaga irin waɗannan makarantun su suna kokarin samun malamai amma malamin ba lallai sai kwaro ko ba kuma su ka san suna makarantun kuɗi abinda suke kokari su samu jali da lokacin da aka fara bude makarantun kuɗi waɗanda suka fara bude su ba makarantun kuɗi ake sai musu ba makarantun masu zaman kansu saboda waɗanda suka bude su masu ilimi ne masu san taimaka ma al'umma su ba dan su ciri ba suka bude ba wani mahaifin shi ya mutu yana da hali sai ce bari ya karrama mahaifin shi kada a manta da sunan shi bare bude wata makaranta saboda ladan ma ta rika zuwa wajen abun nan ba wai zai ciriwa ba to amma yanzu duk makarantun da ake budewa kashi 90 cikin 100 nasu wanda suke bude su sai su ciri ba ne saboda haka malaman ba a biyan su da kyau kuma kowane malami dauko shi ake ba sai kwarewa
masu haro duka duka kuma abin da ya saba kenan cikin shirin nagari na kowa a wannan mako sai ko makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilan mu da kuka saurara da kuma Chubahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Ka'almusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.